This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake muku magana akan mita 22 da 25. A Niger, za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko Fara'a ko Sarauniya ko Nomad ko Niya FM ko kuma Dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina kuma a ko da yaushe ta kafar sadarwa ta internet voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Sarfila Hashin Gumel ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fata kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Aiwa na tafi da shirin zabe ko nadi. Amma kafin nan bari mu fara da cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran mai karantawa Sahabu Imam Aliyu. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce tilas shugaban Syria Bashar al-Assad yayi murabus. Sai dai ya ce akwai buƙatar gudanar da shawarwari kan lokacin da ya kamata yayi haka. Da yake magana a London bayan ya gana da takwaran aikinsa na Ingila Philip Hammond, Kerry ya kira ga Rasha da Iran su yi amfani da tasirin da suke da shi kan hukumomin Syria. Su ga cewa sun shawo kan shugaba Assad ya amince kan shawarwarin barinsa mulki domin hakan ya kawo ƙarshen mummunar yakin basasar da ƙasar take fama da shi. Sakatare Kerry ya jaddada dangantaka da ke akwai tsakanin yakin basasar da Sham din take fama da shi da kuma dubban jama'a da suke gudun hijira zuwa Turai. Kerry ya ce burinsu shine a kai ga fara wannan shawarwari. Daga ne sake yin kira ga Rasha da Iran da kuma duk ƙasashe da za su iya taimakawa, musamman ma yanzu da Rasha ta nuna sha'awar tana son ta ƙara irin taimako da take bayarwa wajen yakar masu tsauraran ra'ayi na ƙungiyar ISIS. A halin da ake ciki kuma ƙasar Turkiyya makwabciyar Syria, jami'an tsaronta sun ce jiragen yakin ƙasar sun kai jerin hare-hare a tsallake kan ƴan tawayen Kurdawa a arewacin Iraki suka kashe aƙalla mayaƙan sa kai 55. Majiyoyi suka ce farmaki ta saman sun auna su ne kan sansanoni da wasu wurare da ƙungiyar ƴan tawayen Kurdawa da aka fi sani da laƙabin PKK suke amfani da su. Jami'an tsaron ƙasar da ƴan tawayen Kurdawa sun sha kai wa juna hare-hare kusan a kowace rana tun bayan da yarjejeniyar da suka kulla da suka yi aiki da ita na shekaru biyu ta wargaje cikin watan Yunin bana. Jiragen yakin ƙasar sun sha kai hare-hare jiddin kan sansanonin mayakan sa kan PKK a cikin tsaunuka da ke arewacin Iraki da kuma yankin Kurdawa da ke kudu maso gabashin ƙasar. Su kuma ƴan tawaye suna mai da martani ne ta wajen kai munanan hare-hare kan jami'an tsaron ƙasar. An kashe fiye da sojoji da ƴan sanda 100 tun bayan da suka fara kai wa juna hare-hare. Ƙarin mace-macen sun biyo bayan zanga-zangar da ƴan ƙasar su ma suke yi a duk faɗin Turkiyya suke aunawa kan ƙungiyar PKK da kuma sauran tsiraru da suke ƙasar. Papa Roma Francis ya isa ƙasar Cuba a fara ziyarar kwanaki 10 mai cike da tarihi. Ziyara za ta kai Papa Roma Cuban da kuma Amurka, inda ya yaba da farfaɗo da dangantaka tsakanin makwabtan ƙasashen biyu da suka jima suna zaman doya da manja. Yana mai cewa wannan sulhu tsakanin Amurka da Cuba alama ce ta irin matakin da ya kamata a ɗauka a duk faɗin duniya wajen warware matsaloli, wanda yin hakan zai inganta rayuwa a duk faɗin duniya. Papa Roma Francis ya kira ingantuwar dangantaka tsakanin ƙasashen biyu lamari da fadarsa ta taka muhimmiyar rawa a zaman nasara ga al'adun tuntuɓa da kuma shawarwari. Yau Lahadi, Papa Roma zai jagoranci addu'o'i na musamman a katafaren dandalin juyin juya hali da ke birnin Habana. Gabannin ganawarsa da shugaban ƙasar kuma, wato Raul Castro, hakanan zai yi tattaki zuwa birane biyu a ziyarar ta kwanaki uku da yake a ƙasar. Kuma ana sa ran zai gudanar da irin waɗannan addu'o'i, zai kuma gana da malaman addinin Kirista da ke ƙarƙashin majami'arsa kamin ya tashi zuwa nan birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Cuba na yayi tarbe shi a tashar sauka jiragen sama. A cikin jawabinsa na maraba, shugaba Raul Castro ya ce ƴancin addini yana nan rubuce a cikin tsarin mulkin Cuba. A cikin jawabin Mr. Castro na tsawon minti 15 nan da nan jawabin ya sauya salo ya zama ta siyasa, inda shugaban Cuban ya nana ta kiran da yake cewa Amurka ta kawo ƙarshen takunkumin da ta'aza a ƙasar, lamari da ya kira a zaman mugunta ko rashin imani kuma haramtacce. Haka zalika ya nemi da Amurka ta mayar wa ƙasar Cuba yankin Guantanamo. A martaninta jakadiyar Amurka Majalisar Dinkin Duniya Samantha Power sa shafin ta na Twitter ta zargi gwamnatin Cuba kan rahotanni da suke nuni da cewa gwamnatin kasar gabanin fara ziyarar Papa Roman tana kama mutane. Jakadiyar Amurka Power ta ce akwai rahotanni Cuba ta tsare yan gwagwarmayar kare haƙƙin bil'adama hatta mutane da ba su da muhalli duk hukumomin kasar sun tsare su. Ƙungiyoyin ƴan hamayya sun ba da rahotannin cewa gwamnati ta zafafa tsare haƙƙin hamayya. Sai dai zuwa yanzu gwamnatin ta Cuba ba ta ce uffan kan haka ba. Za a karbi Papa Roma Francis a Cuba a zaman wani babban jarumi a ƙasar saboda ya taimaka wajen maido da hulɗar diflomasiya tsakanin Amurka da kuma Cuba. Labaran duniya ke sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. China tana kira ga dukkan ƙasashe da suke da hannu a shawarwari da ake yi dangane da shirin nuclear Korea ta Arewa su dawo kan teburin shawarwari. Da yake magana wani taro da masana suka shirya a Beijing, ministan harkokin wajen ƙasar Wang Yi ya kira ga duka sassan a rikicin su nuna dattaku su kaucewa kowane irin mataki da zai ƙara dagula matsaloli, ba ma a makurɗin Korea kaɗai ba, amma a faɗin yankin Arewa maso gabashin Asiya. An shirya taron ne domin cikar shekaru goma da ƙullayar jejeniya tsakanin Koriya ta Arewa da manyan ƙasashen duniya biyar da suka haɗa da China, Koriya ta Kudu, da Japan, da Rasha, da kuma Amurka na kawar da dukkan makaman nukiliya a zirin Koriya. Ƙasashen biyar suna shawarwari kan shirin taimaka a Koriya ta Arewa ta samu makamashi ita kuma ta wargaz shirin nukiliyarta. Amma sai shawarwarin ya wargaje a shekara ta 2008 lokacin da Koriya ta Arewa ta ƙi barin sifetocin Majalisar Ɗinkin Duniya su tantance cewa tana mutunta yarjejeniyar. Daga nan ko ta ayyana daidaiton a zaman wadda ba shi da tasiri, tuni har ma ta yi gwajin nukiliya sau uku. Ta gudanar da gwaji na ƙarshe ne a shekara ta 2013, kuma a baya-bayan nan ta bayyana cewa ta sake farfaɗo da aikace-aikace a cibiyar nukiliyar ƙasar da ke Yongbyon. Hakanan Koriya ta Arewan ta nuna alamun cewa za ta harba makami mai linzami cikin watan gobe a bikin cikar shekaru 70 da kafa jam'iyyar ma'aikata wacce take mulkin ƙasar. Amurka da Koriya ta Kudu da kuma Japan sun gargaɗi ƙasar cewa kada ta harba kumbun da take shirin yi, suna masu cewa matakin zai kasance ƙin mutunta ƙudurorin Majalisar Ɗinkin Duniya da suka haramta a ƙasar harba ko gwajin makamai masu linzami. Afghanistan ta ƙareta zargin da makwabciyarta Pakistan ta yi cewa harin ta'addancin da aka kai kan wani sansanin sojinta an kitsa shi ne daga Afghanistan. Harin da aka kai kan sansanin sojin sama na Pakistan da ke Badaba kusa da birnin Peshawar ya halaka ƙalla mutane 29, sojoji da kuma farar hula. Ƙungiyar Taliban ta Pakistan ta ɗauki alhakin kai harin da aka kai ranar wannan Juma'a da ta shige. Jim kaɗan bayan harin ne wani kakakin sojin Pakistan ya ce bayanai na sirri da suka saurara ya nuna cewa maharan ɗauke da muggan makamai suna bin umarni ne daga waɗansu da ke tsallake a ƙasar Afghanistan. Amma ofishin shugaban ƙasar Afghanistan ɗin jiya Asabar ya ce da kakkausar lafazi ƙasar ta yi watsi da zargin a zaman mara tushe. Sanarwar da aka bayar a Kabul ya ce Afghanistan ba ta taɓa bari kuma ba za ta taɓa bari a yi amfani da ƙasarta wajen kaiwa wata ƙasa hari ba. Saƙon na Afghanistan ya kira ga Pakistan ta yi aiki tare da sojojin Afghanistan kafaɗa da kafaɗa wajen kai farmaki kan dukkan ƙungiyoyin ta'addanci da zummar tabbatar da zaman lafiya a yankin da kuma kan iyakokin ƙasashen biyu. Jami'an sojin Pakistan sun ce an kashe dukkan maharan su 13, kuma ta ce dukkansu ƴan wani reshen ƙungiyar Taliban ne na ƙasar da suka ɓalle. Kakakin ƙungiyar Taliban a Pakistan Muhammad Kursani ya ce harin da aka yi kan sansanin mayakanta 16 ƴan ƙunar baƙin wake ne suka kai harin, kuma sun kashe sojoji masu yawan gaske. Ƙasashen biyu makwabta sun sha sukar juna kan kan ɗaurewa ƙungiyoyin ta'addanci gindi a cikin ƙasashen biyu suna kaiwa juna hari.
Labarin duniya kenan kuwa gama saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, bari mu koma gefe mu bar ku da Ladan Ibrahim Ayawa ya gabatar muku da shirinsa na zaɓe ko naɗi.
Jama'a barkamu da haka. Barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim ke shiryawa kuma na gabatar.
Sai dai yau shin
zai dubi baya da kuran da zaben da ya kawo sabuwar gwamnatin Najeriya ya bari ne domin ko ana araka bako ya tafi ashe bako na nan bayan gari yayin da aka gama ainihin zabe kowa ya san matsayin sa amma sai ga ƴaƴan jam'iyyar PDP a jihar Yobe Najeriya akan zaben fidda gwani domin ko yanzu haka ɗaya daga cikin waɗanda suka yi takarar fidda gwani da wanda ya tsaya takarar gwamna wato Dr. Hassan Kafayos ya shaidawa Mahmud Ibrahim Kwari cewa ba su dan takarar gwamna a jihar su ta Yobe kamar yadda ya shaidawa Mahmud Kwari din cewa har aka ci aka sude jam'iyyar PDP ba ta dan takara ga dai Mahmud da bakon nasa kuma Mahmud ya fara tambayan sa ne me yasa ba za su mara ma wanda ya musu takarar gwamna na jam'iyyar su baya ba kan daga bisani su zo su sasanta kansu amma sai fara yi wa Mahmud bayani kamar haka
karan bani dai ta yan siyasa ko kuwa ta Adamu kamar yadda na gaya ma da ni da Talba mun rubuta to da ni da Talba mun kai kara kotu domacin ni din nan da ni da Ibrahim Talba mun sai form na wanda ke muwa mun shiga cikin takara na neman gwamnatin jihar Yobe amma ba a yi mana zaben fidda gwani ba wato primary election to har yanzu muna kotu kotun nan kuma mun je muna da niyya kuma za mu kai har zuwa kotun koli akan cewa fa ba yi primary election ba kamar yadda kake faɗa cewa dan takara to mu ba mu da dan takara a Yobe na gwamna dai kam a lokacin da aka yi zabe Adamu Karambanin sa ne yake yi amma
amma maganan nan da kake tayi ai an dade ana yin ta na dauka kun wani zai kaddara cewa mai saurare ce a wannan zance tunda aka yi shi kafin gabanin ai zabe zance ne na tsayawa takara kuma tunda a lokuta daban-daban ita jam'iyya ta yi kokarin sulhu da sauransu cha nake kun riga kun yi sulhu shikenan kuma dafa amarya an shiga zabe kawai da nasara ce ba a samu wani
har ma kafin a je zaben mun riga mun tafi kotu batun sulhu ba a taba yi mana sulhu ba kuma ba kamo ma hanyar sulhun ba kotun nan da nake gaya ma mun je tun kafin a tafi zabe a kotun har ma takaddun da ya kamata wato na san mace a bawa Adamu in an je gidan shi na Abuja sai a tarba ta yadda za a yi a same shi a zo ba fatuskun ba a samun sa a je Kaduna ba a samun sa kuma ya gaya wa mutanen gidansa akan cewa takarda daga kotu duk wanda ya karba fa to da ni da shi za mu sa kafan wando daya to ganin haka muka koma wajen lauyoyi muka koma kotu alkali ya ba mu daman cewa tunda bai ya kasance haka abu uku a je a yi wanda muka nema akan cewa tunda an kasa samun shi a bashi takardar san mace kotu ta ba mu dama cewa a je a manna a gidansa so aka ma wannan takaddar nan a gidansa na Abuja dama na biyu da aka ba mu shine aka ce a turance wai accelerated hearing wato a yi saurin jin ita wannan kara da muka kai domacin kara ce na pre-election na wanda ke ya kamata a yi shi kafin ma a shiga zabe na uku aka ce abridgment of time a yanke lokacin to duka kotu ta yi ruling ta ba mu gaskiya sai lawyer ko kuwa shi Adamu sai ya je appeal muka je mu kotun appeal suka dubi takaddan sai kotu ta kori appeal din ta yi fatali da shi kuma ta ci shi tara
to a yanzu a wani hali ake ciki
kenan halin da muke ciki shine mun dawo kotun da take mana shari'a to sai aka samu ta kotun kowane shekara sukan tabu hutu da suke kira vacation to sun tabu hutun amma nan da sati uku za su dawo za mu ci gaba da shari'ar mu kuma nan ba da dadewa ba ko da yake abu shari'ar da yake gaban kotu bai kamata a yi mata katsalandan ba amma wannan shine abin da muke ciki amma batun wani ya gaya ma cewa Adamu gashi suna kara ko da gwamnan Yobe da shauransu wannan kuma karambanin sa ne dama kamar yadda ku Hausawa kuka ce laifi tudu ne ka hauna ka kayan gina wani ko kuwa gwano baka jin warin kanka
gashi yanzu a gefe guda kuna cewa a zo aka fi shugabanci can kuma a hannu ɗayan kuna kotu a ɗaya gefen kuma kun zama 'yan adawa siyasa misali ba ku da gwamnatin tsakiya ba ku da ita a jiha kana ganin cewa wannan zai ba ku dama a ce jam'iyyar ku ta farfado bayan kun raba kawunan ku haka misali
adawa duk wanda bai san me ya adawa ba to ba dan siyasan kwarai bane shekara da shekaru muna yin adawa kuma kamar yadda na gaya ma ba mu da shugabanci a Yobe din rashin shugabancin ita ta kawo wannan matsalar domacin da akwai shugabanci na gari ba za a iya samun daman da har Adamu ba a yi primary election ba ko screening ba a yi masa ba
sai dai kash mun ta neman shi Adamu wazirin domin jin ta bakin sa amma hakan bai cin mu nasara ba lokacin duk da muka same shi za ku ji bayanin da zai yi muna na yadda aka gudanar da zaben sa na fidda gwani. A can jihar Taraboko, shugaban jami'ar APC ne Alhaji Hassan Jikan Aldo ya shaidawa Ibrahim Abdulaziz cewa jami'ar su bata tsaya takara da kowace jami'a ba. Duk da yake wannan batu na gaban kotu, amma ga bayanin da Alhaji Hassan Jikan Aldo ya yi wa Ibrahim din.
Wai a jihar Taraba, abu na farko ba da muka tsaya zabe. Fa'ida ce hukumar zabe ne ta bayyana, sannan kuma akwai ƙara da ke da dama da akan shigar a kan wannan cewa kafin mutum ya shiga takara fa dole ne.
Sai dai Alhaji Abubakar Bawa mai baiwa gwamnan jihar Taraba shawara a harkokin demokradiya ya ce zuki ta mallaki ne a ce wai jam'iyyar su bata yi zaben fidda gwani ba. Shi ma ga hirar da suka yi da Ibrahim Abdulaziz din.
Ka ce kai kana murna, wani murna kake?
Ki sun ce sakamakon wannan ne ma ya sa yanzu kuke kamun kafa wajen sarakuna da manyan shugaban Najeriya.
Wannan a faɗin su. Idan ma mun kama gafa manyan sarakunan su ne alƙalai ne? Ko kuma su ne suke rike da shari'a din. Ai mai gaskiya baya fargaba, mu ba mu da fargaban wannan shari'a, kuma ba mu kaman kafan kowa, kuma kowanda yace muna kama kafan wani wannan kawai magana ne na irin yan adawa. Mu ba mu kaman kafan kowa, kuma mun dogara kan cewa mun ci zabe, su sun je ba su yadda ba, mu kuma mun yadda Allah ne ya bamu, muna rike da shi daram. Don haka mu ba mu kaman kafan kowa.
Ce abin da suka dogara da shi shine a kotun sakaki shine na cewa ma ba ku yi ma zaben fidda gwani ba, cewa ba ku da 'yan takara jam'iyyar ku ta PDP, don haka za a rusa sannan kuma da alƙaluman da aka bada.
To yan jam'iyyar PDP ne ko sun dawo PDP? Ai dokar zabe ya yadda da cewa jam'iyya tana da 'yanci ta bada sunan ɗan takara ko ta hanyar primaries ko ta hanyar yarjejeniya. Wannan haƙƙin jam'iyyar PDP ne. Ko kuma su yan jami'an PDP ne? Ai, mun san cewa jami'an PDP ta yi primaries a Taraba, ta yi zabe, kuma PDP ta faɗa ma INEC za ta yi primaries nata Abuja, ta je Abuja National Working Committee sun yi conducting primaries, mutanen INEC suna wurin, security na wurin, an gama primaries, party ta yi submitting suna ga ɗan takara wanda ya ci. Kuma shine wanda party suka bashi flag na PDP.
A can jihar Rivers ko hukumar zabe ce ta bayyana wa kotun sauraron ƙararrakin zabe cewa mutane 293 ne da 72 aka yi wa rajistan jefa kuri'a, amma sakamakon da aka bayar ya haura na miliyan 1 sai kuma jami'an yan sanda da suka ba da shaida cewa ba shakka sun kame wasu mutane da suka samu suna dangulawa jami'a mai mulki a jihar Kuri'a a wani gida sai dai idan muka ƙara samun bayani game da wannan batu za ku ji yanzu kuma anan shirin zai diga aya amma don wakilanmu na Kano Mahmud Ibrahim Kwari da Ibrahim Abdulaziz daga jihar Adamawa sai Daniel Brown wanda ya dauki shirin kuma ya daidaita sautin shirin ni madugon shirin Ladan Ibrahim yake cewa sai wani sati cikin ikon Allah
a daidai wannan lokacin kuma ga rahoton mu na musamman
a duk fadin duniya yan jarida kan fuskanci kalubale da dama yayin da suke gudanar da ayyukan su musamman ma wuraren da ake fama da tarzoma lamarin da ka iya barazana ga rayuwar yan jaridan Najeriya na daga cikin kasashen da 'yan jarida musamman ma waɗanda ke gudanar da ayyukan su a arewa maso gabashin ƙasar ke fuskantar irin waɗannan barazana. Shin yaya suke gudanar da ayyukan su? Kuma waɗanne irin kalubale suke fuskanta? Wakilin murya Amurka Ibrahim Abdulaziz ya mana dubi kan waɗannan batutuwa ga kuma rahoton da ya aika mana.
Kamar ma da yadda bayanai ke nunawa, kawai yanzu akwai 'yan jaridun da suka rasa rayukan su baya kuma ga waɗanda suka tsallake rijiya da baya sakamakon hare-haren mayakan Boko Haram lamarin ma da ke kayata da hankula Alhaji Suleiman Ibrahim da ke zama sakataren kungiyar 'yan jarida a Najeriya mai kula da shiyar arewa maso gabas ya ma bayyana irin halin da 'yan jaridun ke ciki musamman a shiyar arewa maso gabas
lalle 'yan jarida a Najeriya suna da matsala kamar kowane 'yan jarida a duniya amma namu na arewa maso gabas ya zama daban saboda halin da muka samu kanmu na wannan tashin-tashina na Boko Haram.
Kamar 'yan jaridu nawa ne wannan abun ya shafa a wannan shiya?
Akalla ba za a kasa samun 'yan jaridu uku zuwa hudu ba. Kuma dukansu wanda yake da inshora tabbas mu kungiya ta bashi akalla abin da ba zai kasa naira miliyan 2 ba an ba iyalansa. Kuma muna kokari mu tabbatar da cewa duk ɗan jarida bai ci tsaron da muke so ba shi ma ya ba wa kansa tsaro. Don da abu na farko shine ya kamata ka zama sai fa kana raye zaka kai labari da kake so ka kai din nan saboda ka dukkan jarida ya kamata ya zama yana kula duk inda ya zama mai hadari ne a gare shi ya guje waje saboda muna bukatun sa ɗan Najeriya na bukatun sa
sautari da jami'an tsaro kan zargi 'yan jaridu da wuce makadi da rako kuma karin gishiri kamar yadda shugaban sashen inganta dangantaka tsakanin fararen hula da soji brigade general Rochas Nicholas ke cewa a wani taron tuntuba da aka yi a wula cikin kwanakin nan
people who writing terrible things about the Nigerian army the Nigerian military this military belongs to you it's your military if you write anything negative about the military you are writing about yourself you are telling the international community that your military and yourself are not working together that's what we're trying to bridge
ai abin takeici ne ma yadda wasu sun kun jaridu kan ba da rahotannin su wanda ma ke bata sunan soji ai idan ka rubuta ko kuma ka ba da wani rahoton da ya bata sunan sojojin Najeriya ai kasar ka ne ka aibata yin haka ko bai dace ba
you must also try as much as you can to protect the interests of the army
to sai dai kuma su ma 'yan jaridun su ma bayyana nasu hanzarin Malam Umar Dan Kano wanda ke zama shugaban wakilin kafofin yaɗa labarai wato correspondent chapel a jihar Adamawa ya mai da martani a wajen taron inda ma bayyana irin matsalolin da suke fuskanta daga hukumomin tsaro wajen tantance labarin da ya shafi ayyukan ta'addanci
na farko maganan hudanmu da jami'an tsaro mu a koyaushe abu ya faru jama'a suna kokari su ji menene ya faru so muna son mu tantance gaskiya lamari amma a koyaushe ka tuntubi jami'an tsaro sai su tsaya suna cewa a'a a ba su lokaci su wannan kuma shi aikin jarida yana nan yanda ka san abin da ke shudewa so lokaci ba mu da lokacin da zamu tsaya mu yi ta jira cewa sai sun tantance abubuwan su to daga nan sai ga an dan samu dan rashin jituwa wajen aikin saboda a lokacin da mu muke Allah Allah mu sanar da duniya cewa ga abin da ke faruwa su kuma suna nan suna ta cewa sai sun tantance ko kuma su ce za su kira wani lokaci ma kaga ba za su kira ba
Mustafa Muhammad tsohon ma'aikacin gidan rediyon BBC ne kuma dan jarida mai zaman kansa a yanzu ya ma sha tsallake rijiya da baya
to zaka ga yana wahala wani lokacin ka sami sahihin bayanai dangane da abin da ya faru kamar misali a ce a Gamborin Gala ko a Dikwa ko a Gombe ko a Kano misali sai ka ga a matsayinka na ɗan jarida wanda yake rahoton irin wannan abubuwan da ya faru a arewa maso gabas ko kuma arewa baki ɗayanta sai ka ga ka kasa samun watakila sahihan abin da ya faru ba kana da contacts ba da mutane da yawa a irin wannan wurare. Ina ganin shi ma gaskiya kalubale ne sosai. Sannan kuma sai batun biyan haƙoƙi, ina ganin kalubale ne ga yan jarida. Zaka ga wasu suna irin wannan aikin amma sai kaga albashinsu ba ya zuwa kan kari ko kuma ba a basu ko kuma bi taka karaya kariya ba. Ina ganin ya kamata ce kamfanonin ya labarai suna kyautatawa kuma suna biyan haƙoƙin yan jaridu musamman wanda suke tunkara irin wannan ayyuka a daidai wannan lokaci. Sannan kuma shawara da nake so in bayar bada bayan kalubale da ake fuskanta shine ya kamata a ce yan jaridu suna samun horo na musamman wanda za su iya wato rahoton daukar rahotannin irin waɗannan abubuwan kamar abinda ake cewa hostile environment. Na san kafafen yaɗa labarai na kasashen duniya sukan bada horo na musamman ga wanda suke irin wannan ayyuka. Kamar ni na san na ina da wannan horo kusan so biyu gaskiya. To amma da yawan mu zaka ga ba mu da irin wannan horon na daukar rahoto na wuraren da ake tarzoma ko yaki ko wani abu makamancin haka. So ina ganin ya kamata a ce kafafen yaɗa labarai ba da bayan haƙoƙin da suke biya da za su da haƙoƙin da ya kamata su ga biya yan jaridu ya kamata su ba su horo na musamman.
To ko shin ma ya dangantaka take ne a tsakanin yan jaridun da kuma hukumomin bada agaji da kankai dauki? Alhaji Sa'adu Bello, jami'in hukumar NEMA ne da ke kula da sansanonin yan gudun hijiran jihar Adamawa, yace fa akwai buƙatar su ma yan jaridun da suke sa bakunan su takunkumi ga wasu rahotannin da suka jibinci tashin hankali ko kuma annoba.
So da yawa hotuna wanda suke tada hankali ai kokari a ga an saka yesu saboda kai ya haifar da wani fitina a wani wuri inda wani damuwa bai samu ba. Kiran kaman kullun shine mu yi kokari mu rika tuntuban juna kuma mu yi kokari mu ga mun developing wani forum tsakanin masu bada agaji wato humanitarian workers da kuma su journalists wanda za a rika samun fahimta saboda akwai sensitive issues wanda ba su wasu ma sun shafi tsaron ƙasa ne.
Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
To madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz. To wani batu daidai fi jan hankulan mutane shine akwai buƙatar a rika samarwa yan jaridar inshora bisa la'akari da irin haɗuran da suke shiga yayin gudanar da ayyukan nasu. Sannan su ma a ɓangaren su akwai buƙatar yan jarida su rinka kiyaye shiga wuraren da bai zama musu dole ba domin ɗan jaridan da ke raye ne kaɗai zai iya kai rahoto.
Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Kafin mu rufe shirin namu na yanzu, bari mu dawo muku da takaitattun labaran duniya.
Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce tilas shugaban Siriya Bashar al-Assad ya yi murabus, sai dai ya ce akwai buƙatar a gudanar da shawarwari kan lokacin da ya kamata ya yi hakan. A Turkiya, makwabciyar Siriya kuma jami'an tsaronta sun ce jiragen yakin ƙasar sun kai jerin hare-hare a tsallake kan ƴan tawayen Kurdawa a arewacin Iraki suka kashe aƙalla mayaƙan sa kai 55. Papa Roma Francis ya isa Cuba a fara ziyarar kwanaki 10 mai cike da tarihi inda zai iso har nan Amurka. Mutumin da yake kan gaba a jerin masu neman a tsaida su takar shugabancin Amurka karkashin jam'iyyar Republican Donald Trump ya ce ba hakkinsa bane ya kare shugaban Amurka Barack Obama bayan da shi Trump din bai kwabi wani mai goyon bayansa ba wanda yake shakkar aqida da kuma sahihancin kasar da Mr. Obama ta asali. Jiya sabar Mr. Trump ya yi amfani da shafinsa na Twitter a intanet ya kare kansa bayan da ya fuskanci suka ta ko ina. Trump ya tambaya hakkina ne na kare shugaban ƙasa duk lokacin da wani ya faɗi abin da ba daidai ba game da shi, ba na jin haka, in ji Mr. Trump. Al'amarin da ya kunne ranar Alhamis lokacin da Mr. Trump yake yaƙin neman zaɓe a jihar New Hampshire. Trump ya ce zai yi mamaki idan shugaba Obama zai kare shi idan wani ya yi magana ta ɓatunci game da shi.
Da takaitattun labaran duniya muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shiri kuma lokacin da za ku ji shirin Nagarin na Kowa da sahaba Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki na anan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Sarfil Hashin Gumel nake cewa mu huta lafiya. Assalamu alaikum.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.